Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin namu na yau Talata 6 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai.
To Baballe, cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta yi imani cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa. Shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Amurkawa da kar su firgita da cutar ta COVID-19 bayan da ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litinin bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti. Sannan hukumomi a ƙasar Senegal na fatan wasu ayyukan ibada da za a yi na Magal a birni mai tsarki na Tuba ba za su yaɗa cutar corona ba.
To kanin labaran kenan, bayan kashi na farko na labaran duniya za a ji cewa fasinjoji sama da 27,000 ne suka shiga Najeriya tun bayan da kasar ta buɗe harkokin sufurin jiragen sama na ƙasa da ƙasa sanadiyar cutar COVID-19.
Da muka gwada mutum 2,400 na farko da suka shigo, mun samu mutum 80 da suke da wannan cuta da muka gwada a rana na 7 na dawowa.
A jihar Bauchin Najeriya kuwa, asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya wato UNICEF ya tallafawa jihar da kayayyakin yaki da cutar COVID-19.
Wannan taimakon ya zo daidai saboda har yanzu a halin da muke jifa COVID-19 tana nan.
Bayan nan kuma za ku ji cewa wata babbar kotun majistiriya jihar Sokoto Najeriya ta ba da belin wasu matasa hudu da ake zargi da yaɗa hotunan tsaraicin wata yarinya da hakan ya yi sanadiyar fasa aurenta. Kamar kowace ranar Talata, yau ma za mu gabatar muku da shirin noma tushen arziki. Amma yanzu sai a gyara zama a kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta yi imanin cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta ƙurar iska a tazara mai ɗan yawa kuma a tsawon sa'o'i a lokaci guda. Cibiyar ta CDC ta jima tana cewa cutar corona na yaɗuwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya da tazarar mita 2 tsakanin juna daga tururi ko yawun da ke fitowa yayin magana, numfashi, tari ko atishawa. To amma jiya Litinin cibiyar ta CDC ta sabunta bayananta a shafukanta na yanar gizo, tana mai nuni da sakamakon binciken da ya gabata mai nuna cewa kwayar cutar na iya kasancewa cikin iska wani sa'in ta yadda wasu masu dauke da cutar suka yada ma wasu da suka tsaya da nisan mita 2 tsakanin su ko kuma aka dau cutar jam kadan da barin wurin da mai ita yayi. A halin da ake ciki kuma, shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Amurkawa da kar su firgita da cutar ta COVID-19 bayan da ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litinin bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti saboda wannan cutar mai kisa. A wani mataki na nuna kuzari, Trump ya hau matakalar zuwa rumfar kudu ta fadar ya tsaya a shirayin Truman inda ya cire takunkumin kariya ya nuna alamar jinjina da hannu, sannan ya sara ma jirgin sama mai saukar ungulu na Marine One wanda ya dawo da shi gida yayin da yake shirin tashi daga shiyar kudu ta fadar. Sannan sai shugaban ya shiga cikin gidan fadar ta White House inda ake jiran dawowarsa. Tun da farko, yayin da yake fitowa daga asibitin sojoji na Walter Reed, Trump ya ce, "Na gode matuƙa, na gode wa kowa da kowa." Hukumomi a ƙasar Senegal na fatan ayyukan ibada da za a yi na Magal a birni mai tsarki na Tuba ba za su yaɗa cutar corona ba. Dubun dubatan masu ibada sun hallara don yin wannan ziyarar ibada ta Magal, inda ake mubaya'a ga wanda ya kirkiro aqidar nan ta Murid wadda ta zama aqidar addini mafi tasiri a Senegal.
Anjima kadan Ibrahim zai sake shigowa da cigaban labaran duniya kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu wanda zamu fara da Najeriya, inda jagoran kwamitin kota kwana na shugaban kasar da ke yaki da cutar COVID-19 a kasar, Dr. Sani Aliyu, ya bayyana cewa mutum 27,000 ne suka shiga kasar daga kasashen ketare tun bayan da aka sake buɗe zirga-zirgar fasinjoji daga kasashen duniya a filin jiragen sama na jihar Lagos da Abuja a farkon watan Satumba da ya gabata. Kuma a cikinsu an samu mutum 80 da gwajin ya tabbatar suna ɗauke da cutar COVID-19. Na dai ƙarin bayani a hirarsu da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim daga Abuja.
Abin da muka Kaduwa muka gani shine da muka gwada wayanda suka shigo ta Lagos wato mutum 2400 na farko da suka shigo mun samu mutum 80 da suke da wannan cuta da muka gwada a rana na 7 na dawowa shi yasa yake da muhimmanci a duk da dai sun shigo wayannan mutum 80 din da suka shigo Shamsiya duk sun shigo da certificate din cewa ba su da ciwon amma abin da yake faruwa wani lokacin suna daukan ciwon akan hanyar na shigowa ko kuma kasashen da suka taho amma kurkusa da lokacin da su taho kuma in aka yi gwajin da wurwuri ba a gane cewa akwai wannan cuta yawanci dama mutane sun fi idan kamar mutum ya kama cutar covid ayo bane zai fara ganin zazzabi da sauransu sai an yi kusan sati guda kafin mutum ya fara shi yasa yake da muhimmanci mu ci gaba da gwaji
to shin akwai wuraren gwaji na gwamnati ko masu zaman kansu da aka kebe don waɗanda ke shigowa kasar
akwai wuraren gwaji wato wayanda suke ba na gwamnati bane wato masu zaman kansu da za a iya samu a yanar gizo din mu muna da portal din da ake kira Nigeria International Travel Portal duk wanda zai shigo kasa daga waje muna bukata ya hau kan wannan portal din in ya hau kan portal din akwai tambayoyi da za a yi masa wato health questionnaire wanda tambayoyi ne da dacen ake ba da takarda a jirgi a ce ka ciki to yanzu ba mu san mutane su rinka saukowa da takardu mun fi san su cike a yanar gizo in suka cike a yanar gizo za a tambaye su ina certificate din su na ciwar ba su da wannan cuta wato certificate din gwaji sai su yi abin da muke kira upload su sai su saka wannan certificate din a kan portal din yanda muna da ansa tambayoyin su kuma muna da certificate daga nan sai su wuce su biya idan za su biya kuɗi domin gwaji a Nigeria a kwana na 7 to wannan abin da za su biya din in suka tashi biya za a tambaye su ina za su soka kuma a ina za su kasance a sati na farko na dawowar su idan kamar Kano ne akwai portal na Kano idan Lagos ne akwai portal na Lagos za su bude sai su ga wuraren gwaje-gwaje masu zaman kansu wanda mun riga mun tantance su akwai Medical Laboratory Science Council sun duba sun tabbatar sun iya aikin akwai NCDC su ma sun je sun duba sun tabbatar suna da ma'aikata da za su iya wani aiki kuma result din su za a iya karban result din su kuma a gane a duniya sannan kuma to sun zauna da jihohin da suke operating there sun yi deciding akan nawa za su rinka cajan passenger
akwai kuɗi ne da aka ware masu waɗannan wato guraren gwaji da gwamnati ta mare ko kuma su ne za su yi da kashin kansu
su ne za su yi da kashin kansu dalili kuma shine gwamnati a gaskiya gwamnati ba za su iya daukar nauyin biyan gwaji ba na masu tafiye-tafiye saboda kowa ya san tafiye-tafiye wato abin da ake kira personal pursuit wato kana tafiya ne domin harkokin kanka ko business ne ko kuma za ka je ga iyali da sauransu kuma babban dalilin da yasa gwamnati ba su iya ɗaukar nauyi ba saboda yawan mutanen da suke tafiye-tafiye suke shigowa suke tafiya a kullum a Najeriya idan muka buɗe gaba ɗaya tsakanin mutum 5,000 zuwa 7,000 ne suke shigowa kasan a kullum idan muka buɗe airport
Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiya to har ila yau dai kan batun COVID-19 asusun tallafawa kananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF ya taimakawa jihar Bauchin Najeriya da kayayyakin tallafi domin yaki da cutar COVID-19 Abdulhab Muhammad Gareka
a jawabinsa wajen taron miƙa kayayyakin tallafin wakilin asusun kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNICEF a takaice Musta David Damian ya ce bisa la'akari da irin kokarin da gwamnatin jihar Bauchi ke yi ya sa UNICEF din ta ba da tallafin
shi al'amura da ya kamu yau gaskiya mai amfani ne sosai dai mun san dai irin matsala da aka samu akan nan covid ba a Najeriya kadai ba a duniya gaba daya so mu yau UNICEF mun zo da niyya da cewa za mu taimaka ma gwamnatin Bauchi mun san kokari da su ga sun yi so shine muka kawo this
so irin abubuwa ne kuka ba su
akwai kayayyaki da dama akwai abinda muke kira a turance hand washing stations wayannan abubuwa za a bayar da su kamar su kananan hukumomi da kuma su gidaje da ya kamata a ba su hata don da yi magance wannan matsala da muka samu na covid
kwamishinan kiwon lafiya kuma dan kwamitin yaki da cutar covid-19 na jihar Bauchi Dr. Aliyu Muhammad Mai Goro ya ce tallafin zai taimaka wajen yakar corona.
Wato wannan tallafi da su minista suka kama na wannan jiha ta Bauchi sun kama na kayan wanke hannu da sabulu da kuma wannan wanda ake shafawa a hannu da kuma butocin da za a tara ruwa da kuma randan ruwa irin ta zamanin nan wanda ake takawa sabulu ya fito ruwa ya fito. Wannan taimakon ya zo daidai saboda har yanzu a halin da muke cika COVID-19 tana nan. kuma kan mu manta kwanan nan za a bude makarantu so muna fata wayannan kayayyaki da za a raba ma local government din nan za su taimaka su kai su a asibitoci a wajen da mutane suke taruwa da kuma makarantu saboda yara da mutanen gari kowa ya dinga wanke hannunsa akai-akai kar mu manta koda COVID-19 ta tafi akwai cututtuka da suke haduwa ta wajen wanke hannu kama abin da shafi cholera kama pneumonia kama duk irin cututtuka da yana wanda ake mu'amala da su staff to muna so a dinga wanke hannu akai-akai kuma wannan in ba mu manta ba wannan watan da muke ciki 15 ga watan October na shine ranar wanke hannu ta duniya kuma idan ba mu manta ba fa har yanzu muna da COVID-19 a boci a halin da muke ciki a yau muna da mutane 17 wanda suke nan suke shan magani a cikin mutane 699 wanda aka tabbatar suna da COVID-19 a boci duk da haka mun sallamu 668 so kullum abin da muke fara jama'a koda COVID-19 ta tafi a cigaba da wanke hannu
ba sakatare kuma samar da tsaftataccen ruwa da muhalli ruwasa a jihar Bauchi Alhaji Garba Magaji Babaji ya shaida cewa kayayyakin za a yi amfani da su ne kamar yadda hukumar UNICEF din ta shimfiɗa.
Dama UNICEF ba tana ne namu sai dai yau kun guduma na musamman da ta samar domin tallafa wa gwamnati wajen kokari da take yi na shawo kan wannan cuta ta COVID-19 a jihar nan. Shi yasa hukumar ta UNICEF ta asusun yara kenan na Majalisar Dinkin Duniya suka ga cewa ya kamata ganin yadda gwamnati take kokari na shawo kan wannan ciwo su masu ba da gudunmawansu wajen tallafa wa gwamnati wajen kokari da take to kayan da suka bayar din nan shine ko ga yau mun kuma kai kokari muka ba duka kananan hukumomi guda 20 na wannan jiha domin su je su raba wa al'ummominsu.
Abdulwahab Muhammad Burya Amurka daga Bauchi a Najeriya.
A gaida Abdulwahab Muhammad ana tare ne da sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye ga Ibrahim da cigaban labaran duniya.
To baban kasuwannin hannayen jarin Asiya na more wata ranar kuma ta samun karuwa mai yawa a yau dinnan Talata yayin da masu saka jari ke nuna alamar samun kwarin gwiwa game da sallamar shugaban Amurka Donald Trump daga asibiti da kuma wata sabuwar alama mai nuna yiwuwar a cimma yarjejeniya a Amurka kan wani sabon tallafin rage radadin cutar corona. Kasuwar Nikkei ta Japan ta tashi da karuwar 0.5%. S&P ta Sydney ita ma ta samu karuwar 0.3%. Kospi ta Seoul ta samu karuwar 0.3% ita ma. Sannan TSEC ta Taipei ta tashi da karuwar kashi 1.2%. Zuwa hada-hadar can yamma kuma da Hang Seng ta Hong Kong da Sensex ta Mumbai sun yi sama da 0.8%. Kasuwar Shanghai Composite na rufe saboda hutun kasa baki daya. A hada-hadar kayayyaki kuma ana sayar da gold akan $1,915 nauyi guda wato kasa da 0.2%. Ana sayar da ganga guda ta man Amurka akan $39.42 wato karuwar 0.5%. Sannan kuma ana sayar da danyen man Brent akan $41.5 kowace ganga wato karuwar 0.5%. Shugaban na Amurka mai shekaru 74 ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litini bayan kwanaki uku da ya asibitin Walter Reed da ke daura da birnin Washington DC inda aka masa jinyar COVID-19. Ana dada matsa Bature lamba kan ta mai da martani mafi tsauri ga kasar Rasha saboda gubar da aka saka ma madugun yan adawa Alexei Navalny a Siberia a watan Agusta. Likitoci a kasar Jamus sun ce an saka masa gubar Novichok ta kasar Rasha mai jirkita hayaci. An ruga da Navalny kasar Jamus ta jirgin sama don jinya kuma ya farfado daga sumur da yayi ne a watan Satumba. Likitoci sun ce yana ci gaba da murmurewa. Fadar shugaban Rasha ta Kremlin dai ta ce ba ta da hannu a wannan al'amarin. Navalny shugaban jam'iyyar nan mai suna Rasha ta nan gaba dan shekaru 44 ya ce yana shirin komawa kasar shi ya ci gaba da fafatawa da gwamnatin shugaba Vladimir Putin. Ministan harkokin wajen Jamus Heiko Maas ya ce yana kyautata zaton kungiyar tarayyar Turai za ta kakkabo ne sabon takunkumi kan Rasha. Na yi imanin cewa yanzu babu wani kauce-kauce game da batun kakkaba takunkumin a cewar Maas ga wata kafar labarai ta yanar gizo. A ƙarshe sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo zai tattauna yau dinnan Talata a birnin Tokyo da takwarorin aikinsa na Japan, Australia da India da zummar karfafa hadin kan yankin don taka burki ma China mai ci gaba da babakire a duniya. Waɗannan manyan jami'an diplomasiyyar ciki da ministan harkokin wajen Japan Toshimitsu Motegi da ta Australia Marie Stein da na India Subramanian Jaishankar za su tattauna kan illar cutar corona da kuma batun cimma wata yarjejeniya ta yankin India da Pacific kan tattalin arziki da tsaro. Manyan jami'an diplomasiyyar hudu za su kuma gana da Prime Minister Japan Yoshihide Suga a matsayin wani bangare na farkon ayyukansa a diplomasiyyance tun bayan da ya maye gurbin Shinzo Abe bayan da Abe ya yi murabus saboda rashin lafiya.
A gare Ibrahim ka almaci garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Za mu sake koma a Najeriya, inda a jiya wata babbar kotun majistri da ke jihar Sokoto ta bayar da belin matasa hudu waɗanda ake tuhuma da cin zarafi da fyaɗe tare da yaɗa hotunan bidiyo na wata yarinya. Abin da ya yi sanadiyarwar gajewar shirin aurenta da aka so a yi a cikin wannan wata na Oktoba. Sai dai lauyan masu neman haƙƙi a cikin wannan ƙarar ya ce ba abin damuwa ba ne ga bayar da belin, domin akwai hujjoji kuma za a gabatar da su gaban kotun domin neman adalci ga wadda aka ci zarafinta. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton.
Tun farko dai Safiya Umar, mahaifiyar Fatima Shehu, wadda ake korafin cin zarafinta ne, ta kai koke ga hukumar tsaro ta DSS, amma bisa ga rashin gamsuwa da yadda hukumar ta karbi koken, ta janye shi ta mayar a hukumar Hizba. Bisa ga dakatar da ayyukan hukumar Hizba da kuma umarnin da gwamnan Sokoto Aminu Waziri Tambol ya bayar, hukumar 'yan sanda ta kaddamar da bincike akan wannan batun. Hukumar ta 'yan sanda ta gurfanar da matasa hudu, wato Aminu Hayatu Tafida da Umar Abubakar da Mas'udu Abubakar Gidado da Aliyu Shehu Kangiwa gaban babbar kotun majistri akan laifukan da suka hada da hada baki da aikata laifi da yin fyaɗe, bata suna da aikata rashin kunya, laifukan da ta ce sun sabawa dokar Penal Code ta Sokoto. Bayan tauka muhawara tsakanin lauyoyin waɗanda ake ƙara da mai gabatar da ƙaran da kuma lauyan mai neman haƙƙi mai shari'a Shu'aibu Ahmad, ya yi watsi da ƙarar akan rashin fayyacewa ta hanyar ayyana kowane mutum da laifin da ake tuhumarsa. Daga baya ɗan sanda mai shigar da ƙarar ASP Samuel Hassan ya sake shigar da ƙararraki guda biyu, ɗaya akan Aminu Hayatu Tafida akan tuhumar kai Fatima Shehu Hotel ya yi mata fyaɗe, ta biyu kuwa tana tuhumar sauran matasa uku akan haɗa baki da aikata laifi da yaɗa hotunan tsareci da zubar da mutunci kazalika da ɓarnar suna. Bayan tauka muhawara tsakanin lauyoyin akan hurumin kotu na sauraron wannan ƙarar da kuma buƙatar bayar da belin waɗanda ake ƙara, a ƙarshe mai shari'a Shu'aibu Ahmad ya ce kotun ta bayar da belin waɗanda ake tuhumar akan sharaɗin kowannensu ya kawo wanda zai tsaya masa da tilas zai mallaki naira 500,000 kuma makusancin wanda ake tuhuma kuma mazaunin Sokoto. Dan namijin tabakin lauyan waɗanda ake ƙara Shamsu Dauda,
su wanda ake tuhuma ana cewa sun sifiri bidiyo na nudity da wane ne dukkansu sun musanta wannan, kuma mun roke a bada su beli kuma kotu ta bada su beli. Yayi daidai shi an adalci saboda don harko su yan sanda bai kamata a ce sun duki wannan mataki ba.
Barista Mansur Aliyu shine ke tsayawa masu neman haƙƙin su a cikin wannan shari'a.
A hukunci ya yi mu dadi tunda alamun an fara bin hanyar yin shari'a yadda ya kamata kenan. An raba case biyu, wanda ya fyaɗe mai yarinya an sa mai charging shi daban na fyaɗe, sannan wanda suka yi sharing da suka yi abubuwan da suka yi na indecent kuma an ba su charging su daban wanda shi ma ya hito. To haka din shine adalci, sai a fara kiran shaidu a saurara a tabbatar da masu da laifin da ake zargin su da sun yi zo sun musanta a kotu, amma su da ana wurin 'yan sanda kusan duka sun amince da laifin sa yana nan a rubuce za a kawo ma kotu.
Suma kungiyoyin da ke fafatukar kare haƙƙin bil'adama suna shaidar yadda zaman kotun ke gudana. Ibrahim Adamu Turundoki shine shugaban kungiyar fafatukar yaƙi da cin zarafin mata ta ƙasa.
Eh to magiwa magana ta gaskiya, in ka duba duk kesuka irin waɗannan cases din da suka gabata za ka ga irin ta wannan wurin ne ake bata case ne ake bata wannan case. To amma yanzu kiran mu ga hukumar da bayan 'yan sanda sun ƙara bincike za su kai ma ita ma'aikatan shari'a da su ji tsoron Allah kuma su yi tsaye akan cewa an yi adalci akan wannan.
An daga zaman kotun ya zuwa ranar 19 ga watan Oktoba domin baiwa 'yan sanda damar kammala bincike da kuma ci gaba da zaman kotun. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton. Kada a manta wannan shirin da zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta biyu Afirka kan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Noma tushen arziki.
Noma tushen arziki. Noma ladina kiraba.
Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baban lake gabatarwa. Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraron mu suka ji a makon da ya gabata, muna tattauna kan bashin da aka ba manoman shinkafa a jihar Kano. Mun tsaya ne a daidai inda Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo mai fashin baki kan kananan masana'antu da suka shafi aikin gona ya fara yin karin haske kan irin hanyoyin da ya kamata a bi wajen raba bashin da aka bayar ta hannun kungiyoyin manoman shinkafa a jihar Kano. A cikin shirin namu na wannan makon za mu dora inda muka tsaya.
Su wasu mutane kawai suka nada kansu dan nada kansu suka yi a matsayin shugabannin mutane, suka yi amfani da wannan damar wanda wannan ita ce irin matsalolin da ake tabama da su kenan. Mutane su group da sunan kungiya kawai don su cutar da al'umma. Saboda haka wannan bai zama wani abin mamaki ba in irin wannan abubuwan sun faru. Duk mutumin da aka same shi da hannu a gurfanar da shi a gaban kotu domin ya zama misali ga 'yan baya. Domin ba daidai bane a zo dora dukiyar mutane a hannunka kai abin da kake so kuma ka zo a karba ka ci shikenan ruwa ta sha. Wannan shike shi yasa abubuwa suke ta faruwa. Mutane suna ganin cewa an zo kai kwacewa ga abin da ka ci ka ci. Abin da ya rage a kwaci shikenan ka zama free. Ya zama wajibi yin hakan ai laifi ne. Ko bai kamata a kyale ba domin ya zama darasi ga 'yan baya.
To amma tun farko ai ka ce sun nada kansu ne. To tunda sun nada kansu suka menene kake ganin ya sa hukuma kuma ce da su?
Saboda rashawar. Ai babu rashin tabbas na cewa yadda da su ba harka bace ta rashawa ta ja aka yadda da su. Domin ba daidai bane a yaka. Saboda na tabbatar akwai hukumomi da ya kamata a danka musu waɗannan abubuwan wanda za a iya cajin su in sun yi rashin gaskiya a kai. Ba ai ba ka danka waɗannan wanda ba daidai bane. Aikin kungiya kawai tai facilitating yanda abubuwa zai ta hada kan mutane ta wayar musu da kai akan yanda abubuwa su ne aikin su. Amma ba a danka musu dukiyar mutane a hannunsu ba. Danka dukiyar mutane ya zama wajibi a samu wata hukuma da take da alhakin yin wannan. Ba wai refan ba, kungiyar refan ba. Ba daidai bane a basu. Ba su da wani alhaki da za a ɗauki kuɗin dukiyar mutane a basu. Abinda ya kamata akwai hukumomi na gwamnati wanda aka kafa basically domin irin wannan ayyuka. Saboda haka su ya kamata a ba aikin wannan kungiya ta retan abinda za su yi kawai su samar da yanayi mai kyau kuma su wayar da 'ya'yansu kai akan yanda za a yi noman shinkafan nan da kuma yanda za a samu tallafi ko jari na yanda za a yi noman shinkafan nan. Kawai shi ne aikin wannan kungiyoyi. Amma ba aiki ba a ɗora musu alhakin sarrafa dukiyoyin mutane a hannunsu ba. Wannan ba daidai bane kuma shi ya jawo wannan.
Yaya kake ganin wannan zai shafi zancen burin da su hukumomin Najeriya suke da shi cewa a bunƙasa noman na shinkafa a yayin da ita shinkafar yanzu tana nema ta zama sai dan sarki?
Eh to ai wakin ita hukumar da take bincike ita aikin da ya kamata ta yi kenan. Ta kama ta kai kotu. Ba take alhaki ta hukunta mutum ba. In ta yi hakan sai dai ne ya ba musu akan yin hakan da suke. Wannan kuma ya rage ruwan kotuna na su hukunta masu laifi. Kawai. Wannan kuma alhaki ne na kotuna su tabbatar sun taimaka wajen hukunta masu laifi domin ya zama darasi ga 'yan baya. Magana tsadar shinkafa duk irin wannan abin ne ya jawo. Ba wani dalili da shinkafa a Najeriya a ce shinkafar da ake noma a Najeriya ta kai naira 22,000. Yanzu shinkafa a gida fa wanda ake noma 22,000 ce. Yayin da Thailand din nan da ake cewa da ake kawo da Thailand tsakanin bambancin su naira 3,000 ne. Na 25,000 ce. Amma in Najeriya 20,000 wanda kamata ya yi a ce by now yanzu muna sayan buhu naira 7,000. Abin da ya kamata a ce kenan yanda aka bada kuɗin da ake noman shinkafa nan a ƙasar nan a halin yanzu bai kamata a ce buhu ya kai naira 10,000 ba a yanzu dai a wannan ƙasar. To amma saboda an baka kuɗi an baka jari an baka duk abin da ya kamata a baka, to me dalilin da yasa shinkafa za ka yi 22,000? Sai ya zama wani irin abu na daban wani mai ake cewa gaba kura bayan sayaki ko ta ina matsala ce. To yanzu misali da ya zamu ciyar da to Najeriya ma mun kasa ci da ita a hannun ana tunanin za a ci da West Africa. To da ya zamu ci da wannan tsadar zamu ci da West Africa. Najeriya tana daga cikin kasashe a cikin Afirka ta Yamma wanda suka fi kowanne arziki don duk kasashen Afirka ta Yamma ba inda ya fi Najeriya arziki kuma ba inda ya fi 'yan Najeriya arziki. To su kansu 'yan Najeriya ba sa iya shirin shinkafa naira 22,000 wanda a ciki yake wanda target ɗin hasashen da ake shi ne ba ma a ci da Najeriya ba a ci da Afirka ta Yamma
garkashin shi an ko barwa
a garkashin an ko barwa ba maganar Najeriya ake ba domin tunanin da ake shi ne sai an fita Najeriya a ci da Afirka ta Yamma to a Najeriyan shinkafa dan kai 22 me amfanin wannan ina aka ji me amfanin kasar noma da ake da ita me amfanin kudin da ake gwamnati take bawa mutane in har mutane za su mai da ita wani hanya ta gallazawa kuma suna sani za su iya kuma ba wani dalili da haka za ta faru Najeriya za ta iya ci da Afirka ta Yamma ba ma wai Najeriya ba wannan tsarin da aka yi a baya in banda irin waɗannan mutane kawai sun zo sun zama mutane sun mai da harka ta zalunci duk yanda zaki sun koma gefe sun koma kungiya
yanzu a madadin waɗanda kuka jimriyoyin su da kuma wakilin mu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari sai Julie Leathers Gresham da ta taimaka wajen hada mana sauti ni Muhammad Hafiz Baballa nake muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu madalla yanzu kuma bari mu kawo muku kadan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta email
sakon da farko a yau ya fito ne daga Shu'aibu Adam dake jihar Kano inda yace bikin cika shekaru 60 da samun yancin kan Najeriya kamar kowace shekara bana ma tazo da irin nata kalubale baya ga Boko Haram da ake fama a yankin arewa maso gabas akwai kuma batun satar mutane don neman kudin fansa ga ta'addanci da ke addabar Sokoto zamfara da makatsina baya ga tsaro akwai tabarbarewar harkar lafiya ilimi wutar lantarki ruwan sha da ma sauransu wanda duk waɗannan matsaloli sun fi addabar yankin arewa Allah ya kyauta to sai sako na gaba da muka samu wanda kuma haɗin gwiwa ne daga Sani mai lange-lange Yamuri da Aliyu Usman Takalafiya su kuma cewa suka yi muna kira ga hukumomin Najeriya da su yi ƙarin haske a bayanin da suka yi na koma makarantu ganin cewa ba a riga aka kammala zangon karatu da ake kai ba har ga wani sabon zangon karatu ya shigo da fatar Allah ya sa a dace kuma mun sake samun sakon haɗin gwiwa daga wato injiniya Isa Saddam Sani mai lange-lange Yauri dukkan su daga jihar Kebbi su kuma suka ce salam VOA Hausa dan Allah ku ba mu dama domin mu yi kira ga shugabannin kasashen na Afirka su tashi tsaye wajen magance matsalolin da ƴan aware suke neman wargaza kasashen Afirka baki daya domin yin hakan wani babban koma baya ne ga nahiyar mu ta Afirka mun gode VOA Hausa to ma da Allah mun kuma gode ku ci gaba da aika mana da sakonni
gai da Hadiza Kyari da wannan kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma a takaice
cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta Amurka CDC ta ce yanzu ta yi imanin cewa cutar COVID-19 na iya yaɗuwa ta kurar iska a tazara mai dan yawa kuma a tsawon sa'o'i a lokaci guda cibiyar ta CDC ta jima tana cewa cutar corona na yaɗuwa ne akasari tsakanin mutanen da suka tsaya da tazarar mita 2 tsakanin juna daga tururi ko yawun da ke fitowa yayin magana numfashi tari ko atishawa shugaban Amurka Donald Trump ya yi kira ga Amurkawa da kar su firgita da cutar ta COVID-19 bayan da ya dawo fadar White House da yammacin jiya Litini bayan da ya yi sa'o'i 72 a asibiti saboda wannan cutar mai kisa a wani mataki na nuna kuzari Trump ya hau matakalar zuwa rumfar kudu ta fadar ya tsaya a shirayin Truman inda ya cire takunkumin kariya ya nuna alamar jinjina da hannu sannan ya sara ma jirgin sama mai saukar ungulu na Marine One wanda ya dawo da shi gida yayin da yake shirin tashi daga shiyar kudu ta fadar hukumomi a kasar Senegal na fatan ayyukan ibada da za a yi na Magal a birni mai tsarki na Touba ba za su yaɗa cutar corona ba dubun dubatan masu ibada sun hallara don yin wannan ziyarar ibada ta Magal inda ake mubaya'a ga wanda ya kirkiro aqidar nan ta murid wadda ta zama aqidar addini mafi tasiri a Senegal
Sau masu sauraro da haka muka kawo karshen wannan shirin namu, sai kuma da kashe shirinmu na yau da gobe, kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare, wato tare da Radio Agogon Najeriya da Niger, wanda ya daidaita karfe 8 da Radio Agogon GMT da Ghana, sai ku ji mu dauke da wani shirin. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmasi Garba wanda ya tana gabatar da shirin, da Julie Ladas Gresham wacce ta hada shirin, da ma injiniyan mu ne yanzu ni Muhammad Hafiz Babala da na shirya kuma na gabatar, nake cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.